بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى قال أهدامه أولا مجلسين البركة مجلسين وتا لا أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة وندم شكرا توتشين كتاب تلقين لا القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي ويوم بيارغة وطن رجب دولي داري هلا ربعين دشدا وندي دي بيارغة وطن جنواري 2025 miladiya insha Allah za ku nada dan tashi
amma bayanu sunanhu fa
minha kai dawo kan wa ala aqta'ihi ma ghaslu ma baqiya lahu minhuma bi khilaf al mirfaqi abi min nabamin ni inda na salama ba ni nan ba sadaka mu dawo daga wajen wa ala aqta'ihi ma غسل ما بقي له منهما بخلاف المرفقين باب اللي في ان كاي كان بابي وكان سنن دين كو كدان 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 شيغا تي كو كما بيان بسم الله
وعلى اصبعهما غسل ما بقي له منهما بخلاف المرفقين ومن شيوخنا من يعد الموالات فوضا بعد ذكر والذي يجب أن يقال إن التفريق يفسده مع التعمد أو التفريق ومع قول المتفاحش الخارج عن الموالاة ولا يفسد قليله ولا على وجه السهو هذا الكلام في تفسير فروضه وبيان الماء المغلق يأتي في موضعه إن شاء الله. فصل فأما بيان سننه فمنها
فأما بيان سننه فمنها
غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وذلك من سنة الوضوء لكل طاهر اليد مريد للوضوء بأي نوع كان انتقاض وضوئه من الأحداث وأسبابها من بول أو غائب أو ريح أو نوم من ليل أو نهار أو لمس أو مس فرج أو كان مجددا للوضوء.
نعم ما شاء الله. طيب ما لا يكرر تامنا ولا أن أبو هو أكجي yake cewa wal fard fi yani kafa wa ala hatta yana magana akan kafa idan ya kasance kafa ko hannu ya zama ya gutsire sai dai gundulun hannu din wannan ina jin shine muka faɗa sai kai zaman na magana abin da zan yi aure to shine yake cewa wa ala atta'ihi ma ghaslu ma baqiya idan wanda yake bai da hannu sai dai gundulun hannu to zai wanke abin da ya saura na hannu din ko kuma na kafa din to amma akwai abin da shi nan yake fada kafa yake magana za a wanke bi khilafil mirfaqain sabanin gwiwan hannu abin da ya saura na gwiwan hannu shi kaman al-qadi Abdul Wahhab yana zaban cewa ba sai an wanke ba sai yace wa min shuyukhina daga cikin malaman mu manyan udul muwala fardan akwai wanda yake kirdiga ayi adolan fauran wahidan ayi shi a lokaci dai ba tare da rarrabe ba ina daukan wannan farali ne shi ma ba'd dhikri mutakar ana sani wallahi yajibu an yuqal sai abin da yake wajibi a fada ni a fahimta ta inji shi inna tafriqa yufsiduhu ma'a ta'ammud cewa raba alula tsakanin wankin wani gaba zuwa wata gaba mutum ya zama ya raba tazara mai yawa yufsiduhu ma'a ta'ammud aw at-tafriq idan mutum yayi da gangan ko mutum yayi sakaci to wannan zai da ya ta mushi a dodansa wa ma aqulil mutafahish sannan kuma idan mutun ya raba tsakanin wankin gabobin guda biyu tazara ya zama yayi tazara mai yawa har ya wuce wato gona da iri al kharij an al muwala wanda wannan ya fita daga cikin ma'anar bi da bi din wala yufsidu qalilahu amma kadan dan wato tazara kadan wannan baya zama ya lalata doda wala ala wajhi sahwi kuma abinda ya zama tazara ya faru ne saboda rafkanuwa mantuwa da akai hadha al kalam wannan shine magana gamsashiya inji shi fi tafsili furudihi wajen wato magana wajen rarraba na yake zama farilla ina ne ba farilla ba shi muwalata wa bayanul ma'il mutlaq bayani kan ruwa sakakken ruwa yati fi mawdu'ihi insha Allah zai zo a bigiransa wato zai jinkirta magana kan hukuncin ruwa da kuma yanda ruwa ke gusa da najasa da abin da ya halaka da wannan nan gaba yace faslun fa amma bayanu sunanihi fa minha ghasl al yadayn in yana maganar sunnonin alula daga ciki akwai wanke hannuwa guda biyu qabla idkhalihi ma fil ina'i kafin a shigar da wato hannayen tafukan hannun a cikin masakin alula din shine al ina wa wadalika min sunnatul wudu yace wannan ya daga cikin sunnan alula yana faɗa wannan saboda akwai malamai da suke da ja a kansa wasu suna cewa farali ne to insha Allah zamu dan yi sharhi kan wannan yace wa min sunnatul wudu kuma wannan ya daga wadalika min sunnatul wudu li kulli tahiril yadi ga koda kana da tabbacin cewa hannunka yana da tsarki to wannan ya daga cikin sunnan alula in zaka alula ka wanke tafukan hannunka guda biyu kafin ka fara alula muridul wudu'i ga wanda yake son alula bi ayyi nau'in kana intiqab wudu'ihi ta kowane fuska suna ji ko ta kowane fuska wato warwaran alula ta samu wato ta samu ne min al ahdathi ta hanyar kari da ya samu din abin da ya karya mushi a wato alula din ta kowace fuska ta samu wa asbabiha da kuma dalilan kari din kari kamar al bawl fitsari aw ghaib ko ghaibi aw rih ko rihi kaga waɗannan duka ahdath ne sai asbab da dalilai da suke su ba su ne asali an ce idan aka yi su Allah warware ne saboda su dalilai ne da suke kawo kari din su ne kamar naum in aka yi bacci shi zaka bacci kaɗan wanda ake da yakinin cewa ba a sami karewar Allah ba za ka ga an ce mutum ya je a lullarsa bacci haka wanda bai kai ya kawo ba in gyaɗi haka aw naumin min lailin aw naharin wannan bacci da aka yi da daddare aka yi ko da rana aka yi saboda wannan akwai wanda ya saba kan wannan wani wanda ke wajabta cewa mutukar inda daddare ne aka yi baccin to sai an wanke hannu kafin haramun ne wajibi ne mutum ma sai ya wanke hannu kafin ya wannan aw lamsin ko kuma shafa ga wanda yake ganin shafin mace shi yana shafar Allah a wajensa to shi ma mutukar wannan abin ya samu wato ya samu da shi to zai yi alula kuma wato wanke hannu din sunna ce a wajensa shi ma aw masi farjin ko wanda ya taba gabansa wannan kamar yadda aka san da akwai sabani akan wannan masaloli ga wanda yake ganin taba gaba yana rura Allah mutlakan to yayin da zai saki alulan to sai ya wanke hannunsa sunna ce ba wajibi ba ba farali ba aw kana mujaddida lil wudu ko kuma yayi haka ne saboda ya saki sabanta wannan alulan nasa to shi ma in yayi ne saboda ya saki sabanta alula to wannan abin ana buƙatar shi ma in zai alula din ya saki wanke hannunsa wato kawai ba mutum ba zai ci tunda shi hannunsa ba dauda ba ko da zai zane wanka zai alula ba sai na wanke hannu ba to suke cewa a sunna ta alula ka wanke ta kowane fuska wato allan ta haka ta warware ko ta wata fuska ka zo zaka saki sabanta alulan ko da mace ka da aluka da alulan ka a baya to sunna daga cikin sunnonin alula shine ka saki sabanta mata a wankin hannu tafin hannu to wannan shine za mu shiga sharhi insha Allah na'am na'am su asbab samu su ne ke ruwa ne a wannan ko sai sun haifar da su idan yayin da suka samu aka samu rinjayen zaton cewa zai wuya a kwamta daga waɗannan abubuwan ba ta an yi ba sai an samu yakini ba misali bacci in yi nauyi to bacci in yi nauyi ana da rinjayen zaton cewa za a iya samun hadari to sai shari'a ta mai da wannan rinjayen zaton ya zama kamar yakini haka zalika amma idan ana da yakinin cewa babu inda bacin bai mace nisa ba to wannan jida wasu malamai suna shakanta wai kare kwanta ko sai dai tsaya a zaune ko sai ko ya kai miƙe kafansa ya tsaya a matsa haka wannan insha Allah idan muka zo wannan kafan zamu yi magana to ya faru an samu sai tun daga magana zai Ibn al-Mubarak da wasu daga cikin malamai saboda kare kai da aka samu na hadisin Anas an samu an dinga samun kare kare wani Anas ya dinga bada hadisan ba so daya ba so biyu ba so wani sai ya kawo wani kari da ya tare nasa wani sai ya kawo wani karin wani sai ya kawo wani karin amma dai sahabbai su suna yin baccin su musamman lokacin jiran sallan isha suna jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma dai baccin baya nisa wanda kuma yaji cewa baccin sai nisa sai tashi Allah na'am to sai maganan wa ala athaihi ma ghaslu ma baqiya lahu minhuma bi khilaf al mifaqain abin da yake magana shine wajibi ga wanda yake da hannunsa ya kafarsa ya cire ya wanke abin da ya saura in akwai abin da ya saura na kafan nasa sabanin shi anan yake cewa sabanin al-mifaqaini bi khilafil mifaqaini wato gwiwan hannu idan ya zama babu komai na hannun sai dai kawai wannan mifaqaini din shi al-qadi Abdul Wahhab yana ganin ba dole bane sai ba dole bane sai an wanke saboda duk da shi kamala shine a wanke gwiwan hannun baki daya tun daga zuwa kululuwa kamar da muka faɗa wancan karatun ba zuwa mafarkon gwiwan hannun ba amma kuma shi a haka yana ganin idan aka samu hannun ya zama gundulmi sai dai kawai wani bangare na gwiwan hannu din to na ba sai an wanke ba shi zace maka bi khilafi al-mirfaqaini wannan shine magana da shi al-ghadi Abdul Wahhab zaka ga ya zaba a cikin safansa anan shi zaki mamaitawa in ka duba cikin al-ma'una abin da ya faɗa kenan in ka duba cikin al-ishraf kusan abin da ya ƙara faɗa kenan duk da wannan akwai nazari zabin nan da yayi ba shine mashhur na mazhab ba ba shine mashhur na mazhab ba to kaga wannan shike gaya maka in ka je ka duba halali zai kawo abin da ba mashhur na mazhab ba in ka kawo ka duba shiwawi zai kawo wani abin da yake shiwa zabin sa ne shi kadai ba mashhur na mazhab ba in kana bin sauran kabi da haka za ka gani saboda kaga tashi za a yi dole a yi karatu in wanda ba ya da karatu ka zo kana koyar da shi sai ka ja da shi abu mai sauki ne wannan amma ana karatu ba a cewa ba ya tsaya a nadi a kan tashi guda daya dan wannan kokarin wannan mai littafin ne ana a cikin wannan kuma Allah kuma ya ki wani littafi ya cika sai littafin sa za a samu shi ma ya kawo wani abin da yake bade ba kaga wannan abin da ya kawo ba shine mashhuri ba na mazhabin malikiya mashhurin mazhab shine wato duk abin da ya saura na gabobi na kafa da na hannu to za a wanke shi faralin ya koma zuwa gare shi za a wanke shi saboda illa wanda saboda shine aka shar'anta a wanke na kafin to kuma ai akwai wannan illa a hannun shi ma shine suke cewa shi al-illa allati min ajliha shuri hiya mawjuda aiban fil mifaqain ita kanta wannan aya akwai wannan illan a wato gwiwan hannu shine wato duka kowannen su ya shiga cikin abin da ake bukata a wanke duka abin da ake bukata a wanke to idan wani bangare na shi baya nan to kuma kaga baya hana kuma ka wanke wani bangare da yake shi kuma yayi saura shi faralin ya riga ya koma zuwa wajen shi saboda ya shiga cikin abin da cikin ma'anar wannan gaba da saboda kan mutukar aka samu wani mutum ya sami matsalan kafa ko matsalan hannu babu sai dai dan gudulmunsa dan abin da ya saura din in ya bayyana Allah kawai sai ya taba shi ya wanke shi in wankewa ne shikenan wannan faralin nashi ya riga ya wannan ina malamai suka sami wannan wato ka'idar wannan afuwan wannan hukuncin cewa duk abin da ya saura na wajibin da ake da kake da shi na alwala babu gabar asali amma kuma abin da ya saura malamai suka ce wajibi sai ka wanke tattama ina suka sami wannan wani zai iya hararowa duk ba kun sani ba kawai dai na'am wannan ai magana ce na malamai da suke amma dai ba ka'ida ce bi iya ba wannan na'am to wannan kaga zai iya shiga ciki shine abin da zai ya zama mai sauki ne a yi to ba zai zama ya saraya ba saboda kawai wato shi wancan abin mai wahala shi ma wannan babu akwai shi banda kuma wannan akwai ka'ida wanda ina ba tsamana sha ma za ku kawo shine la bata la wajiba ma al-ajiz la wajin ma wanda sun dauko shi daga ayin Qur'ani da dama da kuma hadisan manzo Allah ya kallifa Allahu nafsan illa wasa itaqullaha masabatu manzo Allah yana cewa da ma amatukum bihi fa tu minhu masabatu wannan duka wato umarni ne na cewa in an baka wani umarni to ka zo da abin da zaka iya to idan ba zaka iya yi ba to wannan gaban ya fadi idan wannan umarin da aka baka kai ba zaka iya yin shi ba ke ba to wannan umarin ko ya sare akan ka in kuma zaka iya yin wani abu daga ciki to wannan abin da zaka iya yi yana nan akan ka abinda ba zaka iya ba shi ya fadi to ashi kaga yanzu yayin da ba zan iya wanke wato kafata ba saboda babu kafa sai je dan ragowa to ba zai kuma in ce zan bar kafan baki ɗaya ba kuma zai in ce zan bar wani bangare na hannu na baki ɗaya saboda kawai galibin hannun babu shi ba saboda me saboda in babu abin da ba zan iya ba to akwai dan abu da zan iya din koyaya na'am to kaga shi ma wannan duka yana tafiya da wani urun wannan ka'ida cewa lawajiba ma'al ajiz wannan ka'ida ce babba da malamai ke tafiya da shi galibi littafin fiqh idan kuna karantawa saboda malaman sun warance wajen su dinka baka ta'lilai ta'lil to kuma ku duka rigewa saboda wannan zai sanya ka fahimci shine asalin ma gardin karatun musamman dai ka tafiyo in dai kana kawai kana wato haddace hukunci hukunce sardan to mutum bai zama faqihi ba gaskiya bai zama faqihi ba sai dai yayin da in aka zo maka da hukuncin shikenan kuma sai ka kawo kai ma kai ta khaliji kuma ka fahimci illa na hukunci shikenan to kaga yanzu wato abin ya wala to kaga babu mamaci in abin da muka fara nan kai dan ba abin da ya raba tsakanin kafa da hannu to kai al-qadi Abdullah kuma yasa ka raba su raba ba yi da wani fuska shi yasa malamai suka shu da wannan magana nashi basu dauka ba sannan sai ya shiga magana akan muwalati lafazin al-muwalat yana magana wato kayi alwalan bi da bi ba tare ka raba ba kaga wasu daga cikin malamai suna kiran shi al-fawr shine wato ya zama anta tawadda ala fawrin wahid bila tafruqa karka bambanta su karka zama ka raba rabawa mai tazara mai nisa wasu malamai suna kiran shi al-muwala wasu suna kiran shi al-fawr da dawa daga cikin muhajjiquna sun fi zaben lafazin al-muwala da yafi kyau akan lafazin al-fawr al-fawr wanda yake makato a caba sai tsamanin gaggawa ke bukatar yayi cafa-cafacen shi kawai alfaru da gaggawa da ba ka ci almuwala din shine wato mutum yayi shi a lokaci ɗaya kuma bi da bi shi tartib shi ba tartib bane akwai maganar tartib to amma shi banda maganar tartib kuma ana bukatar kuma ka yi shi a lokaci ɗaya ba tare da ka raba ba kar ka ce ka wanke fuska kuma sai ka je ka yi wasu abubuwa kuma ka dawo ka ci ka wanke hannu sai ka shiga wani uzurin gaban kuma ka zo ka ci gaba da wanke shafan kai to wannan kaga ba kai almuwala ba to shine yanzu yake cewa to wannan muwala din wajibi ne ko ba wajibi ba mun kanta wannan wancan satin wancan watan bai yi ba ko ai dan ishara nayi ina jin na highlight da yau na'am to shine yake cewa min shuyukhina daga cikin malaman mu yana nufin malikiya man ya'udu al-muwala fardan ma'a dhikri akwai wanda yake kididdiga muwala mutum kai shi ala faulin wahid alulanka a lokaci daya yace wannan wajibi ne amma sai idan mutum ya tuna kun ji wannan magana yace daga cikin malaman malikiya wannan ana da sabani ne magana wurin guda uku akan muwala ce magana farko shine masu cewa wajibi ne mutum sai yayi muwalati wato sai yayi shi a lokaci daya in ya sake bai muwalatin ba to ba alulansa ba ta nan misali kawai ya je yayi wankin fuska sai je ya manta ya shiga abubuwan sa ya je bakin titi ya dawo suka ce to wannan sai ya sake sabon alula saboda babu muwalati saboda babu yin shi bi da bi to wannan shine abin da shi al-qadi Abdul Wahhab yace wannan shine zahirin maganar Malik a cikin al-Ishraf yace wannan shine zahirin maganar Malik cewa wajibi ne sai yayi muwalati kaga shi ana iya samun magana na malami shi ga fatawansa amma malaman mazhabin kuma su yi wa wannan fatawar ta sa su mata kabura su bujire mu wannan fatawar ta sa sai ya zama kuma ba maganar malamin ba ce ta shahara ba maganar manya almajin ce ta shahara saboda aka ce mazhab duk da shi malamin shine jigo amma ba kuma magana shiga da ake hujja da shi ba kamar yadda aka sani to wannan shine wato yace Al-Qadi Abdul Wahhab yake cewa wannan shine zahirin abin da ake binta daga maganar Malik a maganar sa shi yana ganin kamar muwalati wajibi ne kaga magana na ina son mu fara magana akan mazhab cikin mazhab kullu sanan mu shiga wajen mazhab kuma muga Aisha bani sai magana na biyu wasu suka ce shi mustahabbi ne mustahabbi ne wannan kuma shine galibin al-majir Malik ba kuma shine mashhurul mazhab ba mustahabbi ne mutun ya muwalati idan bai muwalati ba shi wannan Allah su tayi a wasu kuma suka ce wannan wajibi ne tare da in ya tuna shine ba'd dhikri to shine mashhurul mazhab da shi kuma mai talqin shine mai ta ana saboda kaga ashe yana zai saraya muwalati zai saraya da uzuri uzuri kamar ka fara adullan sai kaga ruwan ba zai ishe ka ba ya zama har wannan ya bayu ya sa sai da ka jinkita adullan tsakanin aje a kama ruwa har ina wasu gaba uwanka suka fara bushewa da aka zo kuma kawai sai kai gini baka sabo baka saba baka faro asat tun farko ba sai shi kaga wannan ai akwai uzuri sannan kuma mantuwa za mu ga inda malamai ke kawo magana mantuwa mantuwa ba magana ce da aka ittifaki ba saboda inda masu malamai suke ganin kamar ya sami akwai ta'arudi amma dai akwai magana mantuwa din sai imamu wannan kaga maliki amma da magana uku wajibi Al-Qadi Abdul Wahhab ya ce shine zahirin maganan da yake fahimta daga Malik mustahabbi shine maganan da yawa daga cikin almajiran Malik wajibin ba'al qudra ay ma'al dhikr wannan kuma shine mashhurul mazhab amma bace maganan guda uku to shi a sauran malamai kuma imamu Shafi'i shike da magana guda biyu shi ma a wannan babu ya da magana qadim ya da magana ajdid shi ma yace qadim din sa qadim shine lokacin da yake bai je Masar ba buto wanda imamu Shafi'i yayi kafin je Masar to ana ce mata wannan fatawa ce ta qadim bayan ya je Masar ya kara wato gani wasu ilmuka da suka je ma mutanen Masar da shi bai sani ba sai ya gina ya kara canza fato wasu daga cikin fatawoyin sa kamar yadda kuka sani ilimi yana karuwa yana kuma raguwa ko kun in kai makanka washi ya karu kuma baka makan ka washi ba kuma amma abin mabaki kaga a fahimta ta Imam Shafi'i ba isa a kawo dalibai Imam Malik guda biyar ba sai an ana son a yi Malik gata a ce wannan ɗaliban sa ne sai an kawo Imam Shafi'i a ciki saboda ga wanda Allah ya sa ya fara kanta bai tafi Imam Shafi'i wato Imam Shafi'i bai tafi sa akwai wani gardi kwarai da gaske akwai wani zuma da in ka fara karantawa zai wuya ka shira ka ga duk malaman hadisi kusan su kowa mazhabin sa mutum da Allah ya mishi magana sannan kuma yanda yake bin abubuwa sannu-sannu to a gaskiya akwai hujjan da ko da su Imam Malik za su dawo sai da sallama mishi ba za a saboda abin Imam Shafi'i ba wasa ne ba to amma ka tsaya abin da zai baku abin nan da yaje Masar wanda suka kowa rigima da shi ne kuma wajen Malik an ce su ne dalilin da yasa an ce ashabu ya dinga addu'a cewa ya ubangiji wannan in ka bar shi zai lalata wannan ilimi na Malik a kashe shi a huta aka ce shine dalilin da yasa ya daka yin waƙar tamanna unasun an amuta fa in amut fa tilka sabilun nas fi hadi aw haji ban ta'addanci ne addu'a mutumin nan ya fi ku kafuwa ilimi ana amfani kusan usul fiqi imamu Shafi'i shafarin fa duk wani abu dai da kake son kar ka fahimci wato dalilai sardan kawai kar a ga maka dalilai kar ka haddace a ka dinga jin zuman dalilin kana a baka wani ma'aunin sa da makamin sa ka kama tushen shi za ga Imam Shafi'i shi kawo wannan Imam Muhammad na cewa ban mu fahimci wannan abu ba sai da Imam Shafi'i zo wajen irin wannan malami ka dinga mishi da addu'a ka ce in ba dan yanayin abubuwa da ke shiga cikin su ma zuciyar malamai ba sai a shan babban malami ne amma haka wannan addu'a ba mu wafa kashi kan wannan ba saboda ai ba mu amfani ko duka duba wani shekaru yayi ba 150 ya aka haife shi 204 ya koma ga Allah shiga shi rokin 54 to kaga muna da aiki kenan ko Imam Shafi'i duka duba wani shekaru yayi ba so kaga to Imam Shafi'i yana da magana guda biyu maganar farko kafin ya je Masar shine wajibi ne sai ayi muwalati wajibi ne sai ayi muwalati sannan kuma da fatawar shi ajadid sai daga baya koma cewa nan ba wajibi ne ba kaga yana da magana guda biyu sannan magana kuma cewa ba wajibi bane wannan shine maganar galibin ahnaf su kuma su sun tafi zuwa ga cewa wannan ba wajibi bane. Imam Ahmad mashhurin madhabansa shine wajibi ne sai an yi walati, in ba a yi walati ba to Allah ta'ala ce. Wannan shine mashhurin madhabi na Imam Ahmad. Sannan ya da riwaya kuma irin riwayar da ake da shi wajen mashhurin madhabi na Malikiya cewa wajibi ne ma'al qudra. Wannan kuma wannan shine ikhtiyarin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Sharhul Umda da sauran littafansa, galibi ya yi ta magana cewa wannan wajibi ne ma'al qudra. Me wato natijan wannan sabani? Wara barka tafiya ta kawo mudakala saboda kamar yadda nace fiqh ba kamar shi ana buƙatar ka fahimci makamar abin kai ma. Me natijan wannan sabanin da aka yi? Me bambanci a ilmance, a aikacin a ibada in aka yi? Eh to banda magana saboda a wai dan sai sabani wani ya zama sauki abinda nake magana. Menene wato tasirin wannan a ibadan mu? Me idan muka yi ba mu dauki mazhabin wancan ba zai zama mun dau mazhabin wani, shi kuma ya zama ya mata mu da wancan kuma. Ya yi laifi a gaskiya ne. Wannan kaga wato abu ne a fili ma yake a yi, wanda ya ce wajibi ne. Kaga yana maganar wato wanda ya ƙi da gangan ma babu shi. Sannan kuma wanda ya zama akwai wani sakaci, banda ma wato babu Allah kuma yana da wani zunubi kuma wataƙila. Ba ma wataƙila ba yana da zunubi, tunda dan yayin da ya yi ikhlalin wajibi kaga akwai zunubi. To banda wannan fa.
Halin da mutum ya samu kashi
a ciki. Kamar ya to shi wanda yace musahabi ne fa, ko kuma wanda yace wajibu ne ma'a dhikr, me bambancin waɗannan maganganun guda biyu? Abinda suke magana kawai abinda za ku hararo yanzu, idan na yi alula wani dalili ya sa ban yi bi da bi ba, na wanke kafata, na wanke hannuna, ko ce na wanke fuska na sai ban wanke hannu ba, afuwan na wanke fuska na wanke hannu sai zama tsakanin wanke hannun ko da shafan kai an yi tazara, ko kuma tsakanin wanke kafa din ban wanke kafa ba, na yi alula ta duk sai zama abinda ya saura ruwan bai ishe ni ba a wanke kafa, to sai ya zama da babu ruwa. To da babu ruwa wanda ya ce wajibi ne, in sake samun ruwa sai na sabo asali daga farko. Wanda ya ce mustahabbi ne, to kaga yanzu mustahabbi ne kawai in sake sabanta alula ta, in ban yi sake sabanta alula ba ban da laifi ta ma yi a haka. Wanda ya ce wajibin ne ma'a dhikri, to tunda in ina sane to zan sake sabanta alula, idan na manta shikenan wannan hukuncin sai na yi wato muwalati ya sare a kaina. An fahimci bambancin maganganun? To kaga dai dukkan su duka sun yi ijma'i akan cewa ana buƙatar wato ayi muwalati, duka malamai ba wanda yace kar ayi muwalati, duka ijma'in su ne ana son ayi muwalati. To amma yanzu maganar da suke yi shine wannan wato wajibi ne ko mustahabbi ne ko kuma wato wajibi ne tare da kaidi. Wajibi tare da kaidi shine a ce wajibin ma'al dhikri ko ma'al qudra, ire-iren waɗannan kaidi din, ko kuma wajibi ne mutlaka. To ga maganar da shi Al-Qadhi Abdul Wahhab ya zaɓi cewa wajibi ne tare da in an tuna, ko ba a yi sakaci ba, ko babu wato tazara mai yawa. Ga maganar sannan a gaba bari mu karanta. Ya ce wallazi yajibu an yuqal, abinda yake wajibi dai a faɗa. Inna tafriqa, naku inna yace ko Allah inna ta bi bayan qala, me take zama alahu yawwa to inna tafriqa yufsiduhu ma'a ta'ammudi. Yajibu an yuqala to in me da shi mazarin wa yajibu an yuqala, wannan maqul qawl ne ko kuwa ta'sisin sabon zance ne? To in shi ne dole a bar shi inna, in ko ba shi bane sai a tafi inda kai kake son ka tafi. Na'am, yace inna tafriqa yufsiduhu ma'a ta'ammud, amma dai ku sake bincikawa sha'ani ilimi haka yake. Inna tafriqa yufsiduhu ma'a ta'ammud, wato bambanta tazara tsakanin wato a samu tazara tsakanin wanke wannan gaban da wannan yanke wannan gaban in ya zama tazara an samu ne ma ta'ammu tare da ganganci aw tafrid ko kuma sakaci to wannan abin ya bata alulan sa sai ya saki sabon sabon alulan wannan shi tafsirin da yake kenan wa ma aqul lil mutafahish tare da kuma wato bambanci bambanci mai nisa bambancin da ya wuce gona da iri to bambancin da wuce gona da iri yana da ma'auni ne wasu ce ya in ya bushe to kuma lokacin sanyi ne fa yazo da kaya wannan da ya bushe ai akwai irin iskan da zaka je inda bayan garin nan wanda zaka iya fa wanke kana fa allan fa wasu ga oyi su bushe fa ba gama ba allan ba to kaga shi ma wannan ba ma'auni ne ba da abin da bai da ma'auni a shari'a ba kuma da ma'auni a yare to za a koma al'ada al'ada ba an yi sabani kuma shikenan sai a hakura je a sai wasu da gidan shi sai mutum ya shi dai bai shiga gida da waɗannan ma'aunan ma'aunan ba zaka ga shi a ce kwana 15 mai aila kaza 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 ko za a yi tafiya a ce kwana kaza kwana kaza kwana kaza shi waɗannan duka ba ana buƙatar a ko dai a sami a yare abinda sai an yi kwana kaza shi ne tafiya ta zama ba tafiya ba ko kuma a samu shari'a ko ba a samu al'ada to in babu waɗannan kuma kagarin me za a kawo ma'auni babu shi to shi ma yanzu wannan ma'aunin da ya kawo abu ne wanda yake ba sai an duba ƙwarai da gaske na'am yawwa ka tsuki abin da yake asali abubuwan abin abu ne yake wa ma aqul lil mutafahish al kharij an al muwala wanda ya fita daga ma'anar muwalati to ma'anar muwalati abu yana da wani adadi yana da wani kai wani wato tazara ne da in ya wuce za a ce ya wuce wannan muwalatin ko kuwa to urfi 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 yanzu anan za ka iya kawo kai dam din shi da ma'auni wanda yake zai raba gadama baki da to mu kiyastawa yanzu minti nawa ka kawo minti biyar misali to kaji to ka gani wasu fa Allah ma suna dade suna dadewa wanda ga yana Allah ne wato kamar dan sarauta yana yi taka an za a bishi taka lafiya wani kuma ga nan da ne ya abin shi so wannan abu yana da wahala kaga ka iya kawo mushi wato abin amma ne malami abin da ka faɗa sun faɗa ce in ya bushe in yayi kaza in yayi kaza duk an faɗa makamacin wannan yace wala yufsidu qaliluhu kadannin sa dan ka koda mutun yayi ya zama an samu wato tazaran kadan ne to bai sa wa Allah shi Allah ce ba wala ala wajhi sahwi kuma haka idan ya in yayi a lokacin da ya manta cewa ya samu tazara ko ya gama Allah ya manta cewa Allah ba yake eh sai aka ce fa wanke kafa ba kawai sai kaga ya manta to shine yake cewa to zai dawo ya sake wanke kafar shi kaga shi Al-Qadi Abdul Wahhab abinda ya gaya maka shine alwajib ma'a dhikr idan ka manta to kawai wanke wannan gaban ne zaka yi koda abin ya bushe koda kawai kana kai wani an kama wannan na iya faruwa kana ci alwajin sai aka kawo ka wani labari mara dadi sai ka shiga cikin wannan labarin sai ka manta da ka tashi zaka je ka sallah ka sai maka baka wanke kafa ba kaga wannan mantawa kai to shi a jiya wannan Al-Qadi Abdul Wahhab wannan ma zaka je kawai ka wanke kafan ne ba sai ka sake sabanta dolan ba sai magana shi na biyu shine adamu tafrid babu sakaci ba ga alaman cewa wanda zan sakaci yake ba yayi alulan ne sai je ya dan karasa wata hirar shi a can sannan ya dawo sai kara wani gaban da ya tashi kuma sai kara zuwa can waje ana wani hira kaga wannan ai akwai sakaci kuma to in akwai sakaci shine alƙali ke cewa ba shi ma bai shiga cikin wannan rahusan ba saboda wannan ganganci yayi yayi kusa da ganganci sannan kuma sai yayi maganan wato a qulul mutafahish to kaga idan ya manta ba komai a kansa in kuma akwai uzuri shi ma ba komai a kansa in kuma an samu bambanci tazara sosai to shi ma wannan maganar tazaran me yake nufin shi Al-Qadi Abdul Wahhab shin yana maganar cewa a mutlaqin an samu tazara ko koda babu uzuri ko kuwa an samu tazara koda da uzurin yanzu mun san cewa ka manta koda uzurin amma kuma sai yayi yawa wanne yake nufi a ciki wannan magana guda biyu ai ihtimali ne cewa ai wa ma atul barin qarq wallahi yajibu an yuqala inna at-tafriqa yufsiduhu ma'a at-ta'ammud aw at-tafriq wa ma atul mutafahish al-kharij 'an al-muwalah ولا يفسد قليله ولا على وجه السهو هذا الكلام في تفصيل الفروض يanzu me yake magana anan yanzu da yake magana ma'qul mutafahish wannan mutlaqan yake magana da uzuri ko babu uzuri koko yana magana in koda da wato sai dai wanda yake tsakanin tazaran da yayi yana da nashi uzurin shi ina an fahimci magana guda biyu an fahimta magana ne guda biyu ihtimali ne guda biyu nake kawo mana
dan an
san da
abin da faɗa can na'am na'am nan babu sai kai
to idan yanzu wannan kaidin da yayi cewa a qul mutafahish idan mutun ya manta to mantuwan tana da alaka ne da in ya tuna da akusa koko a'a sai dai idan wato wani ba ana maganar mantawa ne akusa ba kawai ana maganar cewa ko da uzuri ko ba uzuri kawai ya manta bai cire bai wanke ba to wankewan yanzu da yaje kawai haka yana da nan sai tuna bai wanke ba ko kuma wanda dalili ma da gangan yaje haka ya dan raba amma kuma dan gankani ne wato tazarar to in yazo yayi wannan abin yayi ko bai yi ba wannan me yanzu mece ce ma'anar magana da kabi anan
nan mun saba ta shi
to saboda
sai ne zai yi ba mantawa yi ba
eh
san kuma farko ma dai mantawa ce
to kaga yanzu kai kana cewa wannan amma a kullu mutafahish maganan daban shi kuma magana ba zikiri magana ce daban kun yi tafaki da shi kaman ya tare abin da za ku yi shi ne ku sake duba nassin haka kafin yake wani lokaci ana iya kawo magana mujmal ko sai a sami dan bambancin fahimta wani lokaci kuma sai ka ƙara dan zura ido sai ka ga
asabi uzuri shi zai sa ma a ga cewa in ka dawo kai din wannan tana nan kuma ta shi kuma qul din shi zai
ka ga uzuri kaman farashi kaman karancin ruwa ka ga karancin ruwa ai daga ganin yanzu kuma dama ka san cewa karancin ruwa ba zai ishe ka ba ruwa ne kawai haka bai kai ya kawo ba ya hannu zai tsaya to ka ga yanzu wannan ai ba nisyan bane ba mantuwa ne ba na'am a tafri dai yaro zai alula ne babu ruwa sai dan kankani ya samu a to yanzu shikenan sai ya kin abin da ke wajibi a kansa saboda abin kadan ne ga wani abin da zai fara da shi kuma eh to wannan dai sai a je a sake dubawa amma dai abin da yake daidai shine abin da yake da uzuri inda abin da yake da uzuri to koda wato bambanci yayi tsawo wannan babu laifi saboda shi kamar ya shiga cikin hukunci ne na al'ajis in yanzu zai iya yin gini mu shiga cikin hadisan
na
yawwa kaga yanzu akwai uzuri yaro ya shiga a ce kaza ta shiga kai sai yaro ya ce kaza ta shiga sai ya ciro kazar to yanzu da yazo ya dan yi minti kamar 7 misali kaddara to da yazo zai sake saban ku ce 10 ma zai sake saban da saban lullan ne ko ku kawai wanke kafar sai ya rufa abin sa shine uzurin aiko eh kaga ba mantuwa bane wannan to gaskiya shi in mutakar akwai uzuri abin da yake wato na fukarkata zuwa gare shi shine mutum kawai zai yi gini ne kawai ya ci gaba da abin da yake kansa wanda kuma nususan shari'a suna nuna haka amma yanzu mu shiga cikin a shikenan kuma ai tafwid ya zo kuma ai an ji mutakar wato ya samu dan kari na sa zuciyarsa a ciki yanzu kaga ai wani abu ya shigo muna ba muna magana mu yanzu mai uzuri ne uzuri na karancin ruwa ko mantuwa ko gazawa wannan kaga shi muke magana kawai to me dalilin masu cewa wajibi ne sai an yi muwadati me dalilin su kamar Imam Ahmad da masu bin mazhabinsa mashhurin mazhabinsu da kuma su Imam Shafi'i a maganar sanan al-qadim me hujjarsu hujjarsu ta farko hujjarsu na farko zan yi a gurguje wasu hujjaji zan kawo muhimman ciki ne hujja na farko da aka fi kawo wannan babi shine hadisi na Khalid ibn Ma'dan hadisin Khalid bin Ma'dan Imam Ahmad ya fitar da shi Imam Abu Dauda sun fitar ya fitar da shi shi ma hadisin da Al-Baihaqi ina ruwaito wannan hadisi daga Bahir ibn Sa'ad da Khalid bin Ma'dan yake cewa daga sahabi daga wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ina ya bashi labarin cewa anna rajulan yusalli wani mutumi yazo zai yi sallah ko yana yin sallah wa fi dhahri qadamihi lum'a qadar ad-dirham aka sami lum'a a kafansa kwatankwacin wato kwandala haka kamar kaci kwandala lam tusib hal ma'u ruwa bata samu wannan wajen ba fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an yu'ida al-wudu'a wa as-salah sai manzo Allah ya ce saki sabanta alula ya saki sabanta sallah yanzu kaga abin da ya faru suka ce kaga abin da ya faru a wannan hadisi shine wato tazara da aka samu tsakanin wanke wannan gabar da kuma sallan sa da je yana yi har wato ya zama wannan gabar ba wanke ta ba sai aka ce saki sabanta alula cewa saki sabanta alula da sallah wannan lafazin na Abu Dauda amma Imam Muhammad shi cewa ya saki sabanta alula almuhim dai duka ya shafi hadisin wannan shine wato mafi girman hadisi da ake hujja da shi wai za ku iya tuna isnadin wannan hadisin da na faɗa Baqiya ibn al-Walid ina rubutuwa daga Bahir ibn Sa'ad daga Khalid ibn Ma'dan daga wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka isnadin yake a wajen Imam Ahmad Baqiya yace haddathana Bahir ya faɗa cewa haddathana abinda amfanin isa na kawo muku wannan saboda shi yana yin dungu yana yin tadlisanci mudallis ne kuma tadlisancin da yake ma tadlis taswiya mafi munin tadlisanci kenan da ake da shi tadlisanci shine mutum ya rawaito hadisi da bai ji ba daga wani mai rauni zuwa wani mai amintacce shi ba bai san ya rawaito ya sako wannan mai raunin a ciki to sai ya kawo wani lafazi wanda yake akwai dungu a ciki zai danyi dungu haka ya sa mutane cikin ya zulma su ya zo da wani daga kan kace daga wani labari daga wani ce labari daga gidan sarki sai wani ce to kai kaje daga wajen daga sarkin baki da baki ya gaya maka to na dai ce baka daga gidan sarki kaga ai dungu akai eh an danyi wadan haka ba da bayan haka to sai ya zo da wani lafazi saboda kaga yanda ba zai kariya inda ya ce sarki ya gaya min kaga ya kariya ba za a sake karɓar hadisin sa ba. Shi da ba shi ƙaryan ba. Dalilin da yawa yake sa su yi wato su yi ta jinsanci ba kawai maguɗi kawai yadda mutane ke tsammani ba. Banda maguɗi, a wanda za a ga suna ɗan yin wani lokaci kuma saboda irin kawai nishaɗi na wato malamai na hadisi in ana zaune. Za a ga Al-Thawriyar yayi ya ɓatar da ɗalibinsa Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Sai mushi ta jilasa ci in ya kawo hadisin sai ya dan rikikita isnadin ko lokaci ya dan yi ta jilasa ci a ciki sai ya haibin sai da al-qaddar sai sai ya gano shi ya ce kai ba bace maka ne da shi kaga ba koyo shi ne suke yin wannan saboda akwai dalilai da yawa wanda wasu daga cikin dalilan kuma shi ya ji da malamin ko kuma ku je da shi ba kuma ya san kuma ya kamata ku ya gaya muku wannan ilimi amana ce shi kuma sai ya sanar da wancan to almuhim dai Baqiya yana yin to wanda yafi kowanne sharri shine ya zama ka kawo malamai isnadin amma sai ka cire mai raunin sai mai raunin da ke tsakanin amintacce daga mai rauni daga amintacce an alwar da sarkan eh to shikenan sai ya zo ya sassabe isnadin sai ya cire mai raunin sai ya zama amintacce daga amintacce daga amintacce kaga shikenan sai ya zama taskena to wanda yafi kowanne sharri saboda zai ya kashe mutane kwarai da malami sosai wajen gano ba to wanda yafi kowa yin wannan akwai Baqiya ibn al-Walid a ciki sai ana cewa hadithu laysa naqiya inji malamai cewa ku yi hankali da wannan hadisan nasa to anan koda shi hukunci sa wajen malaman hadisi koda ya ce kuma da ka ta kira sallah ba to muna magana kan Baqiya to wanda yake tajlisu taswiya ko da ya ce haddathana to magana ba ta kare ba saboda in yace ya ji daga malamin nasa to ai abinda ake gudu shine wancan magudin zai iya yi a gaba saboda haka sai malamin malaminsa shi ma a cikin hadisin ya ce haddathana misali ce haddathana bahir ibn sa'd qala haddathana khalid ibn ma'dan to sai amsa kunti abin nan to anan a riwayar imam ahmad sai ce haddathana ya sharha cewa ya ji amma kuma bai kawo cewa malamin sa bahir ibn sa'd ya ji daga malamin sa ba dan haka har yanzu wannan tarin ji akwai shi to wannan hadisi gaskiya akwai malamai sun yi sabani wasu sun inganta hadisi wasu sun wannan daga cikin mukta qaddimuna wanda yake kamar ya inganta hadisi shine Imam Ahmad al-Akram ya tambaye shi wannan hadisin isnadin sa jayyid ne yace na'am isnadin sa jayyid ne yace na'am wato isnadi ne wato mai kyau wasu daga cikin malamai sun da'afa wannan hadisi sun da'afa shi da abubuwa da dama na farko dai akwai magana shi baqiya din nan baqiya shi kansa akwai malaman da suke ganin banda mata jidisanci da yake kuma yana maya da rauni suna ganin ya dan zo da su manakir wannan shine ra'ayin su Imam Ibn Abdul Barr wannan shine ra'ayin musamman dai wanda ya kawo wannan maganar haka ta yi tsauri shine Imam Az-Zahabi kuma in kuka duba tarjumar sa ya kawo sa daga cikin hadisi da yake cewa yana ganin wato yayi tsammanin kawai matsalar shi ta jidisanci ne amma sai gashi a shi yana da wasu manakir wasu yan kurakure da aka samu yana yi to wasu daga cikin malamai kuma sun mara wannan ra'ayin baya daga cikin malaman mu wanda suka mara wannan ra'ayi baya akwai Professor Muhammad Sani Umar a kullun yayin da yazo kan hadisi na baqiya sai kaga yana sanya raunin sa ƙari ne akan tajidisancin sa fa ba'buhu zaidun ala tadlisihi fa huwa da'if wa ma'a zalika fa huwa yadlisu tadlisa taswiya wannan shine za wato abinda shi malamin ya tafi zuwa gare shi kuma na ce muku akwai sai Ibn Abdul Barr sai Az-Zahabi wannan ko sai su ne shine ra'ayin su to kaga ko a cikin nan kana iya samun mutun ya zungura wannan hadisin da raunin baqiya din to amma dai gaskiya wasu daga cikin malamai su ko ba sa ganin wannan ra'ayi eh za mu kawo wannan shahid ya da shahid amma shi ma shahidin shahid ne wanda yake akwai akan wannan matanin zai zama yasluhu shahidan amla to wasu daga cikin malamai kuma suna ganin baqiya amintacce ne saboda yawa daga cikin malamai mutaka musamman mutakaddimuna sun wato ce nagartacce ne kuma takafaffe ne a hadisi to kuma koda ma an ce shi mai rauni ne to amma kuma shi wannan riwaya da yake dan kuna duba littafin hadisi ku yana yawan riwaya daga wannan Bahir ibn Sa'd yana yawan ruwaya daga wajensa kusan jiyan nan muna karatu sai da na kara kawo malam wannan masala nace malam baqiya ibn al-walid riwaya sa daga bahir ibn sa'd akwai magana imamu shu'bah da in yazo waje sai har ya buƙaci ya kawo mishi ruwayin bahir ibn sa'd saboda yana ganin kamar ya kiyaye wannan ruwaya yana cewa kawo mana ruwayin bahir ibn sa'd nace baka ganin wannan kamar yana wato a ce hadisan da yake rubutawa daga Bahir ibn Sa'd ya gama kiyaye su dan haka ba za a buƙaci ya tallisanci dan daga cikin da rinsa ke tallisanci shine zama bai gama kiyaye wa hadisin wata malamin ba to shi ma ya riga ya kiyaye in akwai mulazama kamar ruwayan al-Amash ruwayan al-Amash da yake daga Abu Salih al-Samman ruwayan Qatada da yake daga Hasan al-Basri ko daga Anas bin Malik wannan ruwaya ce da za ma duk sun riga sun kiyaye wannan hadisan su malamai suka ce to kaga wannan ko da bu ko an'ana suka yi kamar su Az-Zahabi kamar su Nasr al-Albani ko an'ana suka yi to ana karba shin da kokarin ce masa to kuma ka gani ruwayar sa daga Bahir ibn Sa'd shi ma da fita wannan matafiya din ga har Shu'bah wanda shine mafi a cikin malamai da yafi kowa tsanan tajilsanci amma ga shi yana cewa kawo mana hadisan Shu'bah hadisan Bahir yace kawo har ya rika ce yace ya ce masa mai je ci turo masa hadisan Shu'bah ya ka masa haka kamar yana nuna kamar ya amince kenan kuma gaskiya Shu'bah baya kara a wannan harkar Shu'bah ibn al-Hajjaj baya kara to amma dai malamin yace shi bai har yanzu dai shi ma dai bai gamsu da shi baqiya wajen sa mai rauni to ni kuma gaskiya abin da yafi bayyana min kamar hadisa musamman daga Bahir ibn Sa'd ba ita ce rigiman ba rigiman dai a je gaba amma dai ba ita ce rigiman ba rigiman hadisin da yake daga fahimta sai ga yana yawan riwaya in za a rawaito maganar Khalid bin Ma'dan galibi wannan silsila ake kawo mana daga Bahir ibn Sa'd daga Khalid bin Ma'dan kuma da ke rawaito shine Maqiya to ina ganin kamar riwaya sa daga Bahir ibn Sa'd wato riwaya ce wacce take ya kamata a kula kware da gaske Allah yayi halin wannan magana ce mai tsawo tana bukatar wannan to wannan shine illan farko na hadisin da muka kawo illa ta biyu shine ruwayan Sheikh Khalid bin Ma'dan da yace ya ji daga wasu daga cikin sahabban manzon Allah wannan akwai illa ko babu hawa ba illa saboda ai ashabu kulluhum udud fala tadurru aljahala bis sahaba ba wannan baya zama matsala to amma wannan in ana da tabbacin cewa bai irsali daga sahabban ba in daga sahabban ne kadai ci ana da yakinin cewa daga sahabi ne to shi matsalar wannan hadisin shi kuma Khalid ibn Ma'dan yana ruwaya daga sassa daga cikin sahabbai wasu daga cikin ba bai ji ba kuma sai irsali din kawai sai ya dangata musu magana din an san akwai wanda ya ga mu shakakiya daga cikin sahabbai da ake cewa ya ji daga gare su akwai Tauban maula rasulullah an ba'da ashabin nabi haka ya fada an ba'da ashabin nabi shi ma zaba ana magana yana ana magana irsalin sa ne yanzu bari da samu muku wasu daga cikin ma wanda ake tsammanin cewa ya ji daga gare su akwai Tauban maula rasulullah akwai Abu Umama Abu Umama me sunansa Surai ibn Adlan barakallahu fikum Abu Umama muna da tabi'i muna da sahabi muna da tabi'i muna da sahabi tabi'in wane sunansa to abashi assignment to abashi assignment Surai ibn Adlan ya ji daga Abu Umama Surai ibn Adlan ya ji daga Abdullah ibn Musa ya ji daga Ibn Umar ya ji daga Ibn Amr Abdullah ibn Amr ibn al-As ya ji daga Muawiya ibn Abi Sufyan ya ji daga Abu Huraira idan a cikin waɗannan sahabban ne kuma ya sa sahabbai da yawa sun kai 70 ma idan a cikin waɗannan sahabban ne yace daga gare su kaga sai ba hadasa ne yace ba duk da ba masala ce ta jinsanci a nan ba amma masala ce ta irsali idan ana da yakinin cewa daga waɗannan sahabban ne to kaga yanzu baka da bukatar sai an gaya maka wani sahabi ne saboda ya riga ci sahabi ne to amma kuma yana irsali da yawa kamar da Al-Hafiz zai faɗa yayi irsali daga Ubada ibn Samit bai ji daga gare shi ba amma yana dangata masa labarai ya ji da musamman Mu'adh bin Jabal wanda suka rasu da wurin nan Mu'adh bin Jabal ya rasu da'ud amwas don sai na Umar to yana irsali zuwa gare shi yana irsali daga Abu Darda yana irsali daga Abu Dharr yana irsali daga Abu Umayda Abi ibn Jarrah yana irsali daga Aisha to kaga da muna da ihtimali guda biyu da yace an ba'dhi ashabin nabi wadanda ya jin ne sai mu karba wanda bai jin bane to kaga har yanzu maganan duka yanzu an ce isnadin ya tabbata to kuma ana da matsala ta irsali wannan ila a fahimta ta shi yasa Imam Al-Bukhari yake cewa hadisi ne mursal wasu na ganin wai ya ce mursal dan me yake mursal shi watakila abinda yake gani kamar hadisan wannan daga cikin wadanda bai ji daga gare su bane ya danganta musu labarin saboda haka kun ga dai yanda wannan hadisi da yawa malamai suke da caji shi amma ta da haka dai sai Imam Ahmad sun ya karba hadisin shi shahidin da kake magana yana ce sahih muslim hadisin Abu Zubair al-Makki daga Jabir ibn Abdullah daga Umar dan Khattab manzo Allah ya ga wani mutumi ya bar a kafarsa wani wata lum'a sai ya ce irji' fa ahsin wudu'aka je ka kyautata alulanka to kaga kyautata alula tana da ihtimali biyu wanda ila kun an fahimci ihtimalin shine a sake alula tun daga farko kaga sai zama shahidi ga wannan hadisi na Khalid ibn Ma'dan shikenan kaga an kawo da hujjar su Imam Ahmad ta tabbata ko kuma ya zama abin da ake magana je ka kyautata alula ka je ka wanke wannan gabar to kaga magana kuma ta ai walati ma ta tashi a wannan lokaci to wannan wanne ne a cikin shi saboda kaga shi zan ce maka shi ga shahid din ba wai an sake jiki ne an sallama ba to wannan dai shine dai abin da dai yafi inganci a maganganun malamai shine wato muwalati wajibi ne ma'al ma'al dhikr kuma ma'al qudrah abinda yafi inganci ina ganin yanzu muna tarjihi ne amma zaba mun faɗa cewa mashhur mazhab shine maganar su masu cewa ma'al dhikr wannan shine mashhur mazhab ba tarjihi ba kide yanzu muwalati wajibi ne mutum sai yayi in mutum ya zama ya ki muwalati ya alulan shi lokaci daya ala faurin wahid to wannan babu mai da alula babu dalili abinda ya sa haka kuwa shine saboda wannan mas'ala ibn taymiya na cewa da aka kawo mas'ala ce wanda a zahiri tana ka ta saba daga asalin abinda shine aka saba sani alulan ma'iki sallallahu alaihi wasallam maza Allah yana yin shi ne ala faurin wahid kuma in yayin da mutum yazo zai yi abu asali shine tsayaye shi yayi abin kain da la'in tukuna saboda malamai suka ce to wannan yana nuna wajibi a muwalatin ba a taba samu maza Allah yayi alula ya zama ya sarar da wannan muwalatin ba wannan hadisin Khalid bin Ma'dan ko waqi'atu ayni ce waqi'atu ayni ce duk da akwai wannan hadisi na sayyidina Umar kaga hadisin dake da ihtimali shi ma saboda haka kuma bil ihtimal saqata al-istidlal wannan bil ihtimal saqata al-istidlal in aka samu ihtimali to kazo ka kada hujja to yanzu in kai hujja da shi akan muwalati ko zan yi hujja da shi akan ma akan ma rashin muwalatin in ce a sin wudu aka da je kai je ka wuce lokacin kawai to kaga kuma an samu ihtimali kuma shikenan wannan hujja da wannan hadisi ya kawo to abin da yafi inganci shine wato umumul shari'a duk suna nuna wajibcin aje ayi wato wannan muwalati din saboda wannan shine aikin manzon Allah kuma yana yin bayanin abin da aka bashi aka ba mu umayyi na wajibi shi kuma yin bayanin wajibi yana da hukunci na wajibi na umarnin wajibi ne an fahimci wannan shi bayani ba shi ne a ce wa anzala ilaka dhikra litubayyana lin-nasi litubayyana shine bayani shi kuma bayanul wajibi bi manzilatil wajib jazakumullahu khairan wannan shine shine magana sanaka wannan shine wajibi to amma idan aka ce wajibi ne ma'al qudra wannan a fili yake la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha itaqullaha masata'atu wannan a fili yake mutum bai samu dama ba ruwan ya kare masa sai ya jira sai da aka kawo ruwan kawai sai ya gini wannan a fili yake za mu dauki waɗannan nususan shari'a shiga cikin wannan umumatin to amma mantuwa fa me yasa aka kawo mantuwa fa izinimi ne wannan yanzu misali a wariye shi ma wannan akwai sabani akai a'a ka san akwai mummuci tsakanin a ce in kai abu babu zunubi kuma a ce wannan ya dauke mu yanzu misali ka manta baka yi mutum ya manta bai yi sallan azhar jiya ba ya da zunubi amma kuma zai yi ta kuma zai yi ta to shi kaga a shi ta yi saura a shi akwai saboda ku to ita ma yanzu wannan rashin zunubin yin muwalati to me zai sa kuma a ce in ya manta kuma yasa sace sabunta alulan ba sai a ce zai sace sabuntawa yanda aka ce ita ma sallah sace sabuntawa me hikimar da yasa aka ce ita alula ta sha sallah ko ta kuma ta sha ba ibada ne wannan ibada ne wannan na'am kamar ana magana ko to bismillah kamar dai ba na ji sosai sallah ya kuma yi oke da sallah yayi wata alulan to amma akwai wanda ya gane magana da take ah shi yanzu ba ana magana alula ne ba jiya ne ya manta bai sallar la'asar ba sai da aka kira la'asar na yanzu sai ya tuna cewa fa bai yi sallar asar ba to yanzu idan ya je kin ga bai da zunubin yin la'asar rashin yin la'asar da bai saboda ba da ganganci ne ba to amma zai ce tunda ya riga ya manta shikenan Allah ya riga ya to yanzu rama wanda yayi me yasa kuma ba a ce masa kuma da aka zo alwala ba tunda ita ma Allah ibada ce tunda ya manta shikenan baka da zunubi ba Allah to amma dai yanzu sai ka ci sabon sabon alula me zan faɗa mishi haka ba da na'am eh To shi ita watan to ai zabani ko
an ba gariwa
to abu wato akwai ita shi ta sallah yanzu idan mu kawo kan maganan idan mutun yayi wani mantuwa a sallah haka tana da abin da za ka yi na ka jara ta sujud sahwi da sauransu kuma ka bar wani aiki ne a sallan da ba zai yiwu a ce sai ka saki sabon dawo da wani aikin ba sai dai in ka saki sabon ta sabuwar raka amma ita alwala ita muwalati ne baka yi ba da baka yi muwalati ba ka manta amma dai ka wanke gabobin alwala suna nan an fahimta ba wai ka manta gabar bane shi gabobin alwala ne ka riga shine baka yi mushi muwalati ba amma dai wato mantuwa ne yasa baka yi haka ba kaga yanzu ba in kace kace wato me in zaka saki sabon alwalan tasirin hasidi zaka saki su ne wannan gabobin da suna nan ka wanke su saboda haka shine sai suka shigar da wannan ababun ba'ad bikiri shi ma na ba malami musallama ba amma dai wannan kusan a gani na ya kamata wato a yi tajawuzi daga asalin kaida da muka sani cewa shi mantuwa din yana dauke maka zanubi alhaki ne ba wai yana dauke maka asalin wannan ibada ba saboda ita su gabobin da ka riga kai su illa iya ka ne mawalaci ne ba samu ba saboda mantuwa saboda haka tunda mantuwa ne yasa ba samu ba kuma an riga an yi wannan gabobin duka shikenan sai ka zo shikenan ka wanke abin da ya maka saura ka je ka alwalan ka kai gini sabanin shi sallah shi kuma kaga ai gaban ai wannan wato rukunin ne wata kila baka yi ba rukunin dole sai an zo da shi shi kuma wancan ka riga ka zo da shi da ba ya riga an zo da shi kawai ne mantawa kai an samu tazara ne aka samu tsakanin wannan da wannan to wannan shine abin da ya bayyana mu mun kuma ita ai wannan shi a qaul mutafahish din nan hadha la dhalla lahu fi shari'ati wala fi al'ada wannan ba shi da ma'audi shi yasa wani lokaci koda ka dauke magana fuqaha um to dole dai ka dawo magana ibn taymiyyah da cewa waɗannan abubuwan ba su da ma'auni saboda zaka ga suna ta kawo maka wasu ma'aunai kamar kai ne a ce in kayi sulusi in kayi kaza in kayi rabi in ka duk wannan kaga abu bai da ma'auni bai da ma'auni na'am
amma shi yanzu misali da aka ce saki alwalan saboda yin wala ba wannan tazarar ake so a ce ya shafe ta ba a san alwalan ba kamar da din da tsara a ce saki alwalan ba
ito in ka bi wancan hadisin kenan to shi kuma masu cewa ma'az zikiri saboda mantawa yayi suna cewa to yanzu man ai shi wannan ba zai istidrakin sa bane ya riga tafi shi kuma wancan zaka iya gyara shi kaga wannan shine bambancin to kuma ana samu irin wannan ibada abinda ba iya zuwa a riske shi a riskar da shi kaga an yi haƙuri da wannan musamman kuma kamar da na gaya muku duka gaban kuma da ba a riga yi wancan gaban dama da baka yi ba to gashi ka zo ka yi ta kuma kaga an riga abuta na'am
to shi din ya samu shayi wanda aka ce shi goma wa hasan
wa mutahu
nan bi cewa annabi ya amfani da lafazin hasan din ne yana da kun yake canza alwala sai ya muna alwala ba dan ya kullu ba
a shi hadisin ba cewa aka yi fa ya bar lum'a fa gurgurdan abu haka aka fada to kaga ai wannan abin yake hadisin
hadisi ne lafazin da ake amfani da shi hadisi ne farko da ya bambanta to
mai bi to aka yi ahsin ahsin irji' wa ahsin wudu'ak
za mu iya cewa annabi tamrizi ne aka yi saboda Allah ya duba da kyautata alwalan bane sai saka shi ne shi saki alwalan amma ba dan hukuncin ya balle ma shi kuma
in shi ma wani ihtimali ne zai iya dauka ihtimali ne shi to ka kan shi da muka ce to kaga in aka samu ihtimalat da yawa a nassi to baka zuwa kuma wani malami kawai ya zo ya yi ji mulki ce sai dai abu ra'ayin sa fasara sa guda daya saboda fahimta yana shan bamban to in aka samu irin wannan to shine malami sai to wannan hujjan da dole a je shi kaga hatta shahidin da ake magana yana yin hadisin Khalid ibn Ma'dan shi kansa wannan shahidin ana da tama akan ta saboda inda mazalla ana da yakinin cewa ya sace alula baki dayan ta to kaga ya zama shahidin da gaske amma na jin cewa a saki Allah ko a saki sabon wannan lubanci kawai za a wannan ko kuma mazalan yayi ne tagribat kamar da ka faɗa
koma hawan da alish mutiba ko
eh yawa wannan baraka kawo wannan wato ina son yan uwa su zama in an samu irin wannan masahil da masu dan likitarwa sai kaga wani lokaci yan uwan dalibai ilimi sai su koma su ta durdurukan nasi ai riyan da kai durdurukan nasin nan kai baka yi muayashan su ba kai ruwayan baka yi san su sosai ba a cide a takarda ilimin muna takarda mu sai abin makaranta to kai karga kokari sai ka koma wajen magabata ka gani meye wannan shi kuma sai ka saukar da aikin su masauki na bayani su ba fahimta fahimtar da suka yi da fasaran da suke maka sai da baka mun fasara suke saboda wannan da yawa zaka ga wasu daga cikin malamai sun fara kurakure da ma sosai saboda rashin koma magabata hana hada cikin manyan malaman fa nake ga maka saboda muna ciccewa mu magabata amma sai a zo wajen wani nasi sai kuma a manta da maganganun mazahibinsu bayan kuma ana buƙatar wannan mazahibin nasu wajen ya maka fasara a ran gudan eh gaskiya ban tsaya akan wannan abin da kake magana ba so ta kila idan muka je wa sanaf da ibn abi shayba za mu ga wato ara nan malamai wata kila wannan abin ya ƙara ba mu ido to akwai mu ci gaba ko to wannan masala ce za mu ta ji a bude sai a ji a sake duba lokacin sallah gashi yayi to Allahu musta'an ranan mun tawade da yan kashi to mun ce menene yake cewa fasulun ko na'am wa amma bayanu sunanihi to yanzu yace daga cikin shine wato wanke fuska kafin a shigar da su cikin ƙwaryan aluda wannan mas'ala ce da malamai suka zo da ita wanke asali dai akwai hadisi dake cewa sahihaini mazala yake cewa idza saykhadha ahadukum min nawmihi fala yudkhil yadahu fil ina falyaghsilhu thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadisi ne tabbatacce cewa idan mutum ya tashi daga bacci kar ya shigar da hannayensa tafin hannunsa kai tsaye cikin abin alulan nasa ya wanke hannayensa sau uku saboda bai san a ina yaya hannunsa ya kwana ba wani hali yake to wannan ya sanya aka yi saɓani na farko dai idan ana maganar me mazala ya faɗi dalili da ya sa za a yi wannan wankewa to zai zan yi da buta ba ai babu wani illa ta haka ko to me zai sa ta zama sunna ta alula kuma sannan kuma maganar aina ba ta tiyar duhu wato aina yaya wato hannunsa ya kwana wannan batat bai tuta ce ko tana maganar kwana na dare to da rana ba da rana ne baccin zan wanke sai kuma meye dalilin da yasa su kuma suka itiradin wannan umarni na manzon Allah ya zama sun bibice ta wato ma'ana aka ce mutsarida shine an zama sunna ci ta alula mutakar za a yi sawa'un kai baccin ko baka yi baccin ba shine abin da shi alqadi nan yake maimaitawa to magana ne Imam Malik shi yana wato karfafa cewa lallai in an tashi alula kai bacci ko baka yi bacci ba daddare ne ko ba daddare ba ka wanke shine abin da kaga ya fara ta fara anan sanki karanta mana kafin ya shigar da su cikin wato basanin alulan nasa na'am ci gaba wannan ya daga cikin sunnan alula ko ga duk wani wanda hannunsa ke da tsarki to kuma yana sanya alula to wannan sunna ce a gare shi ya wanke hannunsa na'am ci gaba
bi ayyi naw'in kana
intiqadu wudu'ihi ta kowane fuska ne warware alula ta su ta samu
min al-ahdath
hadathi ne ko ko sababi ne
bawlin aw
ghaidin wannan shine ahdath ne
aw rihin
shi ma ahdath to wannan kuma sune kuma asbab
aw naharin aw damsi
to naharin da lailin shine kuma wannan rige mai ake fama da ita yanzu tsakanin mu da Hanabila musamman to ma Imam Malik kusan jumhurin malamai sun tafi akan cewa sunna ce wannan umarni din ba wajibi ne ba me ya sanya suka ce sunna ce saboda a cikin hadisin manzo Allah ya faɗi dalili kuma da ya faɗa دليل الوقاية الاحتياط هي دليل الوقاية والاحتياط دليل لنا واتو متين يا سام مكان سواني وني واتو وانا أبن ذي كمر جا كبي دكتور تا سنكما يحتياطي يكاي يجي وي kare zama ya yi da wani ya zo da wani abin da zai ce akwai kokonto to su jumhurin malamai sun tafi akan wannan musahabi Imam Malik ga arwaya da tafi shahara a wajensa shi yana cewa lalle duk wanda zai alula ya wanke hannunsa Imam Ahmad Imam Isa ibn Rahawiya da Dawud Zahiri su ne suka tafi zuwa ga cewa wannan shi mun da ka tashi bacci wajibi ne sai ka wanke hannu saboda wannan umarni wannan shi umarni ne aka maka shi kuma asali ya umarni wajibi sai kana dalili na wannan to shi Imam Ahmad sai ya kara ma cewa tunda an ce aina batat din nan to yana wajibi yana alaka da bacin dare ne ba bacin rana ba Imam Ahmad Allah ya gani shi wato ka ga yanda yake tsaya ma nasi kaga yana za ka ga wani lokaci ana zagin malaman hadisi a ce suna tsaya ma nasi to nasi ya zo na kai to amma dai kaga wannan ra'ayi na su na Imam Ahmad kai da Allah yana da rauni abinda zai nuna maka raunin sa a cikin hadisin dai manzo Allah sai ya bada hadiyu irshadin shiriyar da ya bayar shiriya ce ta shiriyarwa irshadi yayi na wata wiqaya da al-ihtiya bai bada wani dalili da aka saba gani da shari'a ba an gane to wannan kuma ɗaya daga cikin hanyoyin da ake gane cewa wannan haza amru ijabin au haza amru wannan istihbabin wa irshadin wa haza nahyu tahrimin wa haza nahyu tanzihin wa irshadin tanzihin wa karaha so kaga wannan yana daga cikin hanyoyin da malamai ke gane wannan saboda a cikin hadisin gashi an samu alama shi kuma aina batar da shi Imam Muhammad ya faɗa wannan mazala ya faɗe shi saboda shine galibin al'amarin mutane to shi kuma kai da aka yi da agalabiya shi kuma ba yi da baka zuwa ka zama yanzu misali aka ce duk wani namiji da yayi kaza ana samun wannan shari'a cewa in aka samu daga cikin mazajen ku sun yi kaza ga hukunci to sai ka ce mata ba su shiga ba yanzu misali a cikin hadisin ita ku sab'al mubiqat a ciki ba an faɗi ba an faɗi mata ba mutum ya je ya qadhmul muhsanat al-ghafilat ba an faɗa ba to sai ka ce kuma yanzu ya halatta kuma ka zo kai ma namiji tunda shi ba faɗa ba sai a ce maka wannan aidi ne da aka yi da al-aqlab kaga kwana yau kaga wannan kwana shi ma al-aqlab ne eh zama shi ne da al-aqlab ne shi ne al-aqlab ne to kaga ire-iren wannan na'am ana magana ne to duk abin da aka yi shi saboda aglab ne to ba zai yi ka zama yawan ne shi la mafhuma lahu ba mafhumi bai da mafhumi wannan kamar da aka haramta mutum ya auri yar da matar shi ta zo mishi da ita daga wani gida to ana sai aka faɗi wannan qaidi na fi hujurikum wannan qaidin aka faɗa sai wani ya ce ai to kaga sai tana takin ta kadin ko na ba a'a wannan kaidi da aka yi kai na al-aqlab to da galibi za ta zo maka da ita da wannan yarinya ba wai ana mata magana cewa in ta ba zama ta yi aure a wani waje kuma ka je ka aure ta in ta fito za ka aure ta ba tunda ba a dake kata abin nan ba wannan malami suka ce an kawo maka wannan kaidin ne saboda ka ji cewa kai ma ya kace ka ji cewa kuma in dalili ya kama za a yi tafiya za ka iya daukan ta kai ma muharramin ta ne ku tafiya tare kuma ka ji cewa akwai rahama tsakanin ku ita kai ma yakka ce in ta kama an rasa mai wata kayan daki kai ba za ka mata ba za ka ce kai ma ka kafi ta ba wannan shine wannan amfanin wannan kaida to duk kaida akai da al-aghlab shi ba yi da wani mafhumi la mafhuma lahu inji malamai kaga wannan aina batar wannan kaidi na al-aghlab to kaga magana Imam Ahmad wannan ta wannan eh yau sai in dare ne ko rana ne duk ana
ba nuna yake ba ku tare da matan ba
a'a ya ayan take asali wannan ana magana wacce ta zo maka da wani da wata yarinya yawa ai yanzu shine abin da ya rage in saura shine ka san ana fara hujja ana fara mafi karanci ne mafi rauni ne daga nan kuma sai ka je wanda yafi kowanne karfi babba aka ce in ka fara in ba ka fara kawo babban next bullet ɗinka to shikenan sai shikenan da aje an gaba shiryawa amma ka fara kawo karami sai ka kawo wannan shine manhajin na Ibnul Qayyim sai dan fara kawo sai aje can karshe sai kawo babban ba yana aka iya eh to kaga shi hadisin Umran Maula Uthman ibn Affan a ciki ya wanke ko bai wanke ba to ashe kaga babu laifi a itirari wancan da manzo Allah ya faɗa riba ce da wannan din aikin shi bayan ya gama ya ce haka ya gama manzo Allah da alula ashe kaga manzo Allah koyo shi in zai alula yana wanke hannunsa to shi wannan ne malami suka bada shi zama sunna me yasa bai zama wajibi ba saboda wannan ba shine asalin wato abinda aka fara umarni da shi ba shi an fara umarni cewa a wanke fuska ne wanda wannan kuma sune fara'idul wudu bil ijma saboda kowa kuma abinda ba a fara ba to an samu sunna ce ta kawo kuma dalilai qara'i sai na cewa ba wajibi bane sunna ce ta lura saboda kamar da Imam Malik ya fada bai kamata mutum yayi tsarki ko ya wanke hannu ko bai wanke hannu ba halisa ko yauda ko babu dauda yayi bacci da ranar da furar dare yace bai wanke hannunsa ba yayin da zai alula bai kamata ba ya kamata yayin da zai alula ya zo ya wanke hannunsa guda uku to uku na'am a wanke hannun farko wannan wanke hannun da ake farawa kafin a wanke fuska shi ake magana yanzu ba wanke hannun wajibi ba a wanke hannun da za a fara daga nan zuwa kai wa hannu ba shi ba yanzu ana magana wanke hannu da ake farawa da shi ne tafin hannu mu ce tafin hannu ina jin laifin mu ne da sai mu ce tafin hannu na in sai hannu wannan zai hannu ne a kai zai hannu wannan wannan sangalmi shine zai hannu fa wannan fa shine zai hannu wannan wannan kai fa tafin hannu kace ake magana kai a shi wannan tafin hannu ne wannan shi wannan alko wannan gabar shi kuma nan shine wato in sai hannun da kake magana shine sangalmi ko shi wannan gwiwa hannu to ai ina jin da mun yi daidai to bismillah wannan mudakara ana son sa yanzu mu kawo wani abin da yanzu sai mun duba kamar abin da Malam ya kawo mana lalle ya kamata mu duba Muslim ibn Abi Shayba da Muslim ibn Abdul Razzaq As-Sunani ku duba wannan saboda mu ƙara fahimtar magabata ya suke kallon wasu daga cikin abubuwa irin wannan wanda zai taimake mu wajen fasara gaskiya wanda kuma wannan manhaji ina son mutum dalibai mu ci gaba tafiya a kansa duk ka tsaya ka duka cewa kai abin ta kulle maka kai ina ta duba nassi ina ta kaza duk akwai abin da kai ba za ka taba ganewa ba saboda wanda yake ya gani ba jide ke wanda yake shi kawai saurare yayi ba so sun yi mu Aisha waɗannan abubuwa za su gaya maka me fahimtar su na'am to bismillah aka gaskiya ne na'am haka wannan fatar TV kake magana ba mawalaci ba shi wannan tsallake kake magana tsallake daban shi muwalaci shine da kai wancan gaban Allah ne baka yi shi a lokaci ɗaya ba da kai wancan gaban sai ka jinkirta to shine ake cewa to in kai da mantuwa ya hukuncin sa in kai da ruwan ne ya kare maka ya hukuncin sa an gane ka mantan da ka manta ko ba wai ka je ka san da ne babu wannan gaban ba kaga yanzu wannan akwai zaka dawo ka da ka tuna daga baya amma dai an ɗan lokaci to wannan tunawa zai samu tasiri a ibada ka ko bai samu tasiri ba yawa bismillah muna da asamin guda ɗaya ko me yin shine ba kar in ga mantawa ba na'am okay to Abu Umama to yawa to na'am haka to da kai bacci hankalinka ya gushe ko bai gushe ba wajibi shi abinda ka kama ne da hannu zai zama ya samu maka wata cuta ko iska tana yawo da abubuwa ina aljanto ba mu kai maganar ana mu zo maganar shaka ruwa da waye da aka ce ai shi ma wannan matsalar za ta dawo so haka wannan abubuwan mu zan iya ga maka kiba ni ba kafa ce amma mu je yin huta kawai shi sa kuma wannan yana daga hadisi yana nuna ba kuma ana iya yin bada fatawa ala al-ihtiyam ba ala al-yaqin ba wani abin da za ka kawo kawai dan ka gewaye abin da ba zai ba ai ladi ba a ce maka al-ahwad da malamai ke fada illa iyaka dai ko su fuqahu sun fara da wato amfani da shi har ya zama wato wasu malamai suna inkari amma dai akwai ta hanyoyin da ana dake samu wato mashiga ku dinga tafiya da abin da usul fiqi da qawaid fiqiya dai zai taimaka usul ba eh to ana suna kawo sanin da dari ai shi ma gano wannan zai iya shiga ciki to sai matsalar to lokacin zai ishe ku ko san fa yau ba ku kadai ne ba muna da to akwai to yanzu shi kaga an yi maganar wannan wanke hannun nan to za mu da shi dawo wajen maganar niyya kuma wannan wanke hannu na kafin alula a wanke hannun guda uku tana buƙatar niyya ko ba ta buƙatar niyya kana buƙatar niyya ko ba ta buƙatar wai wannan wanke hannu in sai zamu fara alula in wace kafin hannu da so uku da ake magana bayan mun tarjihin cewa wannan suna ce ta alula kamata a yi to tana buƙatar niyya ko ba ta buƙata saboda kaga anan dai manzo Allah shi abin da ya faɗa zahiri lin nazafa ce idan muka cire hadisin Humran hadisin wannan da muka faɗa cewa aina mace ce zahirinta lin nazafa ce to abinda ko lin nazafa ne ai baka buƙata sai kai wani da wani da wani ko tunda ana da wallada Imam Malik riwaya da ake da shi daga wajensa shi ya idlaki cewa ba dole sai a yi niyya ba yana ganin abu ne na nazafa kawai to mai idan muka duba cewa wani umarni ne sai da dai za a baka lada shi kuma lada sai nan sai da niyya in kuma muka tuna cewa kuma hannan ya zo a hadisin Umran suna ce mutlaka banda ma wannan cewa suna ce da aka kawo mata wata sifa ba wata taqyid da sifa ba kawai an kawo suna ce mutlaka ta alula hadisin Umran da sauran hadisai da suka sabbanta mana alulan manzon Allah to zai sa mu ce ta ma wannan kana buƙatar niyya to ashe kaga idan zaka fara alula ina kamata a fara niyya a fuska ko kuma tun shi wannan in kana so ka raba shi kenan ka raba dai amma dai in ka fara kamala shine ka fara niyyan ka tun lokacin wanke hannunka yafi kamala saboda shi ma wanke hannu akwai lada ba akwai lada ba to shikenan kaga inna bil a'mali bin niyyat wa inna ma li kulli imrin ma nawa to za mu iya shiga wani ko ko dai a bar ma wannan akwai wani abu kuma ina ganin muka yi sallah kuma zai wuya mu iya cewa za mu iya ɗaya da mun yi awa ɗaya ma da minti kusan 20 yau to ka kyauta ni ma sai ɗan huta to babu tambaya ko mota ya guda kala na'am au wato kafin ma da Allah kafin mu wannan za a gure rike tambayar ka za ka rike za ka manta ba shi wanke hannun nan wannan wanke hannun da ake magana ya za a wanke za a wanke ne a tsaya ya murwa in haka haka in wanke sai a ce a tsaya mu ba ko in wanke sa tare shi wancan magana na so na Malik da ke cewa ba sai yi niyya ba ba shine fitawan wasu daga cikin daliban sa ba kamar su dan Kasimu su suna cewa sai yi niyya kuma wannan shine abin da yafi inganci to shi wanda in za a wanke ya zan wanke dai su tare da juna ko ko zan wanke daya ina gama in wanke daya kuma na'am idan ko duba hadisin Umran da ku ya ce ne fa afraga ala yadayhi ba da dama zai zuba in ya zuba in ya aje kuma sai ya zo ga wannan ruwa mai sake wankewa tare wannan shine yafi amma wasu malamai suna cewa idan ya fara wanke daya ya kara wanke daya to wannan tayi kuma wannan ba za mu ce masa dami ba tun da dai ya dai zo da abin da aka umarce shi da yawa to mallam sai tambayan ka insha Allah bismillah na'am na'am haka shikenan wannan shine abin da muka fada ya fi kamala a ce tun lokacin wanke hannun ma a yi niyya kai ka dauki niyyanka dama niyyan ma ai ka san wasu ne suke mai da shi da wahala daga lokacin da ka zo da ma kai kana neman buta ai kai ka daura niyyanka eh kai na baitin ka kai na'am illa iya kai abin da ake so yayin da mutum zai bauta to kar mu mai da mun niyyar zama al'ada kuma ka dinga halartowa wannan zai kara dada so zai zama kaman kana ibadan tare da farkakken zuciya na'am
Imam Malik.
Na'am.
Su magantansa
ne aka rubuta ayyukan sa a tana mazhabar Malikiya. Na'am. To idan alƙawlin Raji mazhabar Malikiya sharadi ne zai iya zama dole sai maganar Malik ko kuma wani lokacin kana san sa. A ba sharadi bane. Ko alama. Yanzu ba gashi ana kawo magana cewa shi wannan Al-Qadi Abdul-Wahhab ya yi ta haijin maganar Malik ya ce shi a fahimta sa ya ce wajibi ne kaza ba. Galiba kuma sahabbansa suna cewa al-wajib ma'a dhikr. Shi mawalatin ba dole bane akwai abin da ake rubutawa shi sa ai kaga shi duk wanda ka je yana ta magana takalidanci takalidancin nan to zai wuya ga yana da hazbi na ilimi sosai eh wani lokaci galibi wata hawa ce ke shigowa ciki wani yana son ya zabo tambu da mutane da ra'ayinsa shi sai biyo ta waɗannan abubuwan amma dai asali kaga mutun ya matsawa kan ta ko kuma shi in aka ce bala'i wannan takalidancin ma shi ba ya ta cewa tunda shi ai bai da hujjar da zai ga ya ce wannan abuwa ya sani to kuma ko da abin ka tsaya ka abin da ka sani wani zai zo ya nema ba sai ka tsaya ka tace mu ana ta rigima da abin da muka fada da an ce da jahilci ne baye baye to kuma shi shari ilimi ba za ki fada ba na'am wa alaikum salam abin da ka samu
na mai da wannan da malamin maliku da shi kan samari
eh
shi mai kuma yayi kamar ko kamar na to Allah bin Abbas
ke saba da almajiran sa sai mun tsara jiji din Abdullahi Abbas da Baro su wata yi ya sokoro wata a a bayan in ka fada ka sai zama su su almajiran Abdullahi Abbas da suka
masa tiyari kenan su ba sa da ra'ayin kan su sai
ta inda Abdullahi Abbas yake suna da dan canzawa su ma suna son ba dole ya zama haka ba ana iya samu ya zama su suna da tawassu daban da suka saba malamin su ya ga cewa to ni na ra'ayin kazawa ne yanzu in ka duba Musallam bin Abdurrazzaq Sunani zai kawo magana Ma'mar malamin sa sai ce to na wannan magana na sani ma na gamsu ita na fi karkata wani lokaci kuma kaga an samu sabani irin wannan wanda galibi ya kaga ya dinga saba malamin sa babu kamar Imam Shafi a cikin al'ummar sa yana da wani waje ma littafi da aka yi abin da ya saba malamin sa kamar yan dama kuma ba wai shine malik shine malamin sa daya ba ya kamata a gani ya bi sauran malamai Sufyan ibn Uyayna da malaman sa ne ya yi karatu a Makka sannan ya zo Madina da sauran su ya kuma bar Madina ya zo kuma nan Iraki sai ka ga ashe ya yi kuda da malamai da yawa ai da wuya ka samu malam ni har yanzu ma dai ina tantama in za a samu wani dalibi da yayi ilimin da gaske da zai ce wai yana dan shi bai taɓa ta ba za a yi malamin sa ba kai wannan da wuya eh mu tuda ce dai ba mu san wani malamin mu da muka tsaya muka tawo wajensa ba za mu ce bai zo da wani ra'ayi yanzu gashi ban da muke amfana da wannan bawan Allah Professor Muhammad Sani Umar kashi na ga muku ra'ayinsa da ya faɗa kan baqiya duk da ina ƙara bincike kan wannan ba ta dan kwanta min sosai ba to shan ilimi kuma kai ki na wa alaikum salam ah wannan jumhurin malamai kusan malamai da yawa suna cewa sai ya wanke tun daga nan sai ya sake sabantawa kuma dan ya wanke hannun nan lokacin na sunna din ba zai ce kuma yayin da zai yi na farilla kuma zai sake sabanta nan ba eh sai dai idan saboda wani ijtihadi na wani malami ya bi wani malami ya sanya ya zo da nashi ijtihadin shi a karan kansa to sai daga baya kuma zai ƙara fahimtar cewa yanzu ya kamata a rinka farawa daga nan ne ba daga nan ba ya bar wacce fatawa to ba kun ba sunna ba ce sai ya saki sabbe mai wata sallah kamar yadda aka ce malam kabar yayi wannan aikin kaga wannan babu dalili gaskiya Allah ya ji kansa ba babu dalili ba ka cewa kawai saboda wai kai abu tawagar da ka fara bi a farfa al'amarin ka ba daga nan za ake wanke hannu zuwa nan kuma yanzu ka canja fitawan daga nan za a fara zuwa nan ka ce wace ka sace sabon sabon sallan da kai duka za ka sha wuya shari'a ta zo idan mu ji sauki ba mu shiga hankalin kakani kai ba to asamin na dai da na bayar zan fara asamin na biyu akwai abin da ake ruwaitowa ana ji ko oke na farko da abin da muka bayar shine Abu Umama Al-Bahili wannan sahabin kenan kuma Abu Umama daga cikin tabi'ai eh me sunan sa sai kuma asamin na biyu shine abin da ake rawaita daga Ali bin Talib yana cewa la ubali ghasaltu qadamayya awwalan aw yadayya aw wajhi idza akmaltu alwudu ni ban ga wato babu ruwa na in fara alwala da kafa sannan in yi hannu sannan in yi fuska kowanne ma na fara yi kaga shi wato bazai tafi yake da shi Allah sa tayi wannan inganta wannan abin a duba mana shi ya inganta ko bai inganta ba insha Allah idan muka zo karatu na gaba na'am la ubali ghasaltu qadamayya awwalan aw yadayya aw wajhi idza akmaltu alwudu magana ce da ake dangata ma Ali bin Abi Talib yana nuna kamar ba dole bane sai an yi tartibi zuwa gare shi ingancin maganar kawai zuwa gare shi daga nan ga da wasu fatawoyi kuma kasa kuma shi kenan sai ka kawo ai riban kafa ce za mu amfana na'am wannan na ba da shawara ne ce a duka duro wannan musalfatin nan galibi wannan anan ake samun wasu fatawoyin sahabbai da zaka ga ka ga fahimtar wasu abubuwa to insha Allah ina ganin sai mu dakata a nan abin da muka tarbiya Allah ya ba mu lada abin da muka yi kusa Allah ta'ala ya ce mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi